Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maritan Alhamis 18 ga watan Yuni, kuma ranar da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadan. Da fatan Allah ya sa mu dace mu yi ibada karbatsiya, amin. Kuna tare ne dai da shirin yau da gobe da kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar dai kowace Alhamis, yau ma shirin namu baki daya akan kula da lafiya ne, musamman ma lafiyar matasa. Kuma yau ma muna nan kan maganar shaye-shayen abubuwan sa maye da kuma yadda za a yi a hada karfi da karfe a raba matasa da wannan masifa ta jarabtuwa da shaye-shayen. Saboda haka yau ma muna tare da Malam Ibrahim Megari Ahmadu, shugaban Detox Nation, mai fafutukar neman raba matasa da shaye-shaye.
Yau mu da ku za mu haɗu mu duba abin da ya kamata a yi a taimaki masu fama da jarabar shaye-shaye idan aka yi iyakacin ƙoƙari kuma abin ya gagara. Amma kayan mu kai ga jin ta bakin Malam Ibrahim Maigari Ahmadu da ku masu sauraronmu, za mu karanto amsoshin tambayar mu ta jiya a kan neman mahita idan duka hanyoyin raba mutum da shaye-shaye suka kasa biyan bukata.
Kuma da yake mun shiga watan azumin Ramadan, daga yau za ku fara jin sabon filinmu na ayarmu ta yau.
Wannan aya tana karanta mu cewa shi wannan watan ma gaba ɗaya da shigo na azumin babbar garaba sace ga musulmi gaba ɗaya.
Ita ma Halima Abdullahi mai hilin da hedahe ta koma hilin tattam na wasu batutuwan da suka shahi mata a watan azumin Ramadan.
Azumi ya zo, amma ita uwar gida sai ta kwanta ta yi ta bacci ba gyaran gida.
Shine nace miki makiwaciya ce kila, ta ko kuma dama haliyya ta kaza ma ce dama can.
Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Idan aka yi iyakacin ƙoƙarin neman raba mutum da shaye-shayen abubuwan sa maye aka gagara, ina mahita, menene abin yi? Ga amsoshinku game da waɗannan tambayoyi da muka yi muku jiya. Kashi 60 cikin 100 na matasa za ka same su cikin wannan harka. Ba matasa kaɗai ba, har da tsohi. Su kansu masu yin dokar hani da shan miyagun ƙwayoyi suna ciki dumu-dumu. Kaga kuwa idan aka ce hanawa za a yi kamar an ba wa kura hidar akuya ne. Mahita kawai ita ce gwamnati ta haɗa kai da kamfanonin da suke sarrafa ƙwayoyin su riƙa janye sinadaran da suke sa maye a hankali. Dalili ko shi ne duk wanda ya riga jarabtu da shaye-shaye ba zai iya bari lokaci guda farat ɗaya ba. Saƙo daga Kabir Ibrahim Gombe.
A kai sa psychiatric, a ba shi kulawa ta musamman game da horaswa, a kuma ci gaba da yi masa addu'o'i idan ta kama a hada da manyan maluma wajen yi masa addu'a, amma banda bin bokaye da yan buri. Sako daga Muhammad Mai Cassette Cross Kawa.
Addu'a, domin babu abin da ya fi ƙarfin addu'a. Yana da kyau a canza masa mazauni daga garin da yake zuwa wani gari daban domin ƙaurace mu abin da yake ingiza shi. A samu wanda zai riƙa kula da halayen shi. Allah ya raba mu da shi. Sako daga Bin Uthman Kumu.
Abin da ya kamata a yi shi ne a keɓe shi wani ɓangare daban inda ba zai samu daman fita waje har ya sami ya sha abin maye ba. To idan aka yi haka, da yardar Allah zai samu sauƙin matsalar. Sako daga Abdulkadir Adamu Wuro Dabo daga jihar Gombe.
A gaskiya, kamar yadda muka sani, bakin iyaye na tasiri akan ɗansu. A gani na duk wanda ɗansa ya hada wannan halin sai ya yi ta masa addu'a a duk lokacin da ya yi ibada. Sako daga Ibn Abdullah Bojude.
Assalamu alaikum VOA Hausa. muddin aka yi kokarin raba mutun da shaye-shaye abin ya gagara to za a iya kebance shi waje guda har tsawon wani lokaci to haka zai bashi hakuri bisa abubuwan da yake yi sako daga Murtala Yahaya makaniki Rugogo
muryar Amurka ana wara ayin kamata yayi iyayensu su kai su gidan kangararru na dan wani lokaci idan ba sa samun kayan mayan da yardar Allah za su daina kuma iyayensu su hada da addu'a sako daga Jamilu Muhammad Gwaram
mafita kawai a killace shi a wani asibiti na musamman inda ake killace masu tabin hankali dan shi ma ya zama kusan irin su na tsawon watanni akalla hudu tare da yin nasihohi akai-akai insha Allahu za a yi nasara sako daga Muktar Muhammad
muryar Amurka a gani na ya kamata iyaye da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu su dage da hadakarwa akan matasan da suka tsinci kansu a cikin mugun halin shaye-shaye sako daga Sanusi Abdulhamid Malunhashi
da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar talho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655 wato lambar ita ce 202 205 2655 amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara daya
to jama'a masu sauraron mu kamar yadda kuka sani ko ta Alhamis rana ce da muke tattaunawa akan kula da lafiyar matasa kuma kwanakin nan za ku ga mun matsakaimi akan matsalar shaye-shaye yanzu haka muna tare da Malam Ibrahim Maigari Ahmadu shugaban Detox Nation kungiya ce ko kuma in ce wani shiri ne ko na
fadakarwa
na fadakarwa da kuma neman taimaka matasa su rabu da wannan jarabtuwa ta shaye-shaye assalamu alaikum Malam Ibrahim
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh haji Halima ana lafiya
lafiya lauya Azumi
to alhamdulillah rabbil alamin
to Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu ibada karfan biya
amin amin
yawa to Malam Ibrahim wannan batu dai na san masu saurare za su ce mun matsa akan wannan shaye-shaye saboda dole mu matsa saboda abu ne ya shahi matasa kuma matasan nan su ne kashin bayan kowace al'umma idan suka lalace al'umma ta lalace
wallahi haka
yawa to idan akai a raba mutun da jarabtuwa da wannan matsala mu aka gagara akai duk abin da za aka gagara kamar za iya cewa shaye-shayen illolin shaye-shayen sun kai illoli ta yadda har sun yi wani abu a cikin jikin matashi yadda bai jin magani bai neman bar dai mu yi shiru mu ji bayanin da za ka yi mana akai Malam Ibrahim
to alhamdulillah naji duk gudumawa da masu saurare suka aiko da shi ta page ku na Facebook da kuma yadda aka saba turowa kuma yawancin duk abin da aka faɗa idan aka dunkule su guri daya za a iya ce duk sun bada anso shine na abubuwa da za a yi akwai tsaurara akwai wanda suke nan matsakaita akwai kuma masu dan sauki amma kafin mu kai ga cewa an gagara ya za a yi da shi ya kamata mu fahimci ire-iren illoli da wato jaraba da shan kwaya yake jawowa sati da ya gabata mun dan fara amma mun dan taba ne kadan yau insha Allah rabbi ina son mu fahimci wasu abubuwa to Allah shine zai sa kaga an kai mutum gidan yari gidan asibiti an kai shi turu abin ya gibi cewa kin ga kamar yadda na faɗa wancan satin harkan kwaya da jarabtuwa da harkan kwaya abu ne da yake shiga wato matattara na kwakwalwa ya dabarta shi wato it's an emotional disease shine batu da yake kira emotional disease wato cuta ne wanda ya shafi asifa wato shauki so cuta irin wannan kuma yana da matsala matuka mu anan sai a dauki abin kamar cuta ne wanda za a baka wani abu ka sha ko a kai ka asibiti ka zauna ko a bulle ka a wani gida a hana ka sa ya yanayi da masu harkan shan kwayan ko masu bayan kwayan ba wani ake ba da taimakawa ba suna taimakawa haka din amma idan aka riga aka sake kwaya ya riga ya shiga jikin mutum ya riga ya shiga jinin mutum ya wato ya daburta masa wato wannan makakkara na tunaninsa zai juya masa yanayin tunaninsa ne zai basu da abubuwa kamar biyu zai kasance daga tunaninsa kawai zai kasance da sha'awa da kuma me zai biyo baya in bai samu wannan kwayan ba sha'awa na shan wannan abu sannan kuma withdrawal wato idan bai sha wannan abu me zai same shi abubuwa biyu kawai yake sani kuma ya kamata jama'a su sani cewa shi wanda ya kamu da shan kwaya wato zai iya kasancewa ya dauki wani rangadi na tsagaitawa ya tsagaita wuta kamar na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kai wani lokaci kan diba shekaru biyar idan akwai abu da ya sa a gabansa yana da bukata zai iya likimo yayi likimo yayi kyau kamar ya daina amma da zarar ya samu wannan abin da yake so sai koma ruwa to akwai canje-canje da ake samu a jikin wanda ya kamu da shan kwaya wanda ya shafi manumfasa daga haƙora akwai abu da ke wato physical wato abu da ya samu ya zama a bayyane wato gurin ya zaga rama wani kona shi na ƙara jiki ke yi wani zaga ya kasance ya fara dauda ya fara canja yanayin oyi na jikinsa yana canjawa duk wannan abubuwa ne da suke masomin cutar sannan akan iya samu abu da ya shafi haƙora za ga haƙorin ya fara dasorin haƙorin kenan ya fara canja kala ya fara yin ja haƙoran sun fara jini daga nan sai ga haƙoran sun fara zubewa har sai samu mouth cancer wani daga nan sai ga samu ya samu wato cuta wato cutan kaman cutan daji na baki sai ga samu cutan daji a baki da sauransu daga nan sai kai sa za ga ya fara haɓo ya fara samun ina yawan tari ina yawan samun kumburi a ta wurin manufasansa ina samun wato matsala wurin numfashi musamman abin da ya shafi kwaya da ake zuka kamar irin solution din nan da wasu wanda ake zuka ta hanci wanda za ka ga ina kawo matsala na wurin manufasa kaga ana samun har ka ga lungs sun wato zuciya sai buka kai kai ga mutuwa sai fa da zuciya sai buka sai kai ga abin nan haka ikan kai kuma ga har fatin jikin mutum yakan samu matsala kaga yana diwa za ka fara samun ina gumi kurar jini yawan fito masa har ya kai ga wato numfashinsa yana karuwa da kuma hauhawan jini wanda ake kira blood pressure duk wannan abubuwa ne da
suke Mallam Ibrahim matsaloli dai iri-iri matsaloli iri-iri suke wannan abu yake haihowa dan adam
na'am daban-daban hajji ajiyar jina daban-daban shi mafi illa ma kamar ne na ce tun da abu ne da ya shafi kwakwalwa akwai abin da bature yake kira cognitive impairment akwai wasu sinadarai da Allah subhanahu wa ta'ala da halicci dan adam wanda ake yi kyan tsirta a kwakwalwan dan adam wanda bature yake kira shi dopamine wasu irin abubuwa ne da suke haifar da sha'awa ko tsoro ko kuma farin ciki wato dopamine wasu irin sinadarai ne da yake turowa wanda Allah ya yi wa dan adam sai din da dan turo maka yana tantawa a kwakwalwanka to wannan kwayan da ake sha yawancin kwayuka da ake sha matasan mu suke kamuwa da shi yakan shiga cikin wannan matattaran tunanin sai ya riga distorting wato sai burkita yanayin fahimtanka na kwakwalwa sai kika abin da ya kamata ka tuna misali za ka yi karatu ka gane nan da nan a cikin minti daya sai dauka ka minti biyar ko kuma ka ga kana karanta abu baka iya tunawa
kamar daƙiƙanci kenan tuna har yana kamar yana iya kawo daƙiƙanci ma mutum ya zama daƙiƙi
kwarai da gaske sai ga cognitive wato shine ake kira wato cognitive impairment kenan neurological activity disorder yake kawo wato abu da ya shafi na kwakwalwa ka karanta abu ka gane domin shi yadda Allah ya halice mutum idan mutum ya yi tozali da littafi misali kakan karanta abu sai nan da ido ka sai kai wani sako ga kwakwalwanka sako kwakwalwanka kuma sai sai juya wannan sakon zuwa abin da kake so kai to kwaya yake shiga wannan matattaran sai burkita abu ka karanta shi gashin kana tozali da littafi amma ba za ka iya wannan abin da yake kaiwa kwakwalwanka sakon ba zai kai kwakwalwanka ba balle ma ya tace ya ga maka ya ma bayani to wannan kwaya yake aifar da wannan abu da shi ke ka kaman da kike faɗa dakikanci da kuma tunani wani irin tunani na daban har ga kai ga ma can ma gaba ɗaya ma mutum ma ya ma mance ma da abin da yake faruwa ya ka manta abin da ya faru jiya ka manta abin da ya faru shekaran jiya ka manta abin da ya faru har zuwa sati da ya wuce amma duk wannan abubuwan da na faɗa ajaji da ya kamata mu gane cewa wannan abubuwan duk da ake faɗa akan iya gyaro ta wasu akan iya canjo ta amma mutum sai idan an wato aka yi sa'a aka samu aka kai dauki da wuri amma idan aka bar mutum ya riga ya kamo ya riga ya yi daskare masa a ciki shine wannan maganar da ake ce in ya faru ya riga ya kai wannan lokaci ya ne ne za a yi
yau wato kai magana cewa za a iya taimakawa duk da cewa an ka irin to kaka za a yi idan aka kai wannan makura ya za a yi a taimaka wa mutum
to wayoci da abin da muke ba da shawara idan ya kai ga stage din da ya riga ya kamu kamar yadda kika san mu abin da tsarin da muke yi shine kai akai ga wannan abin shi sa namu abin muka yi tunanin cewa maimakon mu bari sai mutum ya kamu a zo ana kawo mishi dauki a'a kafin ma ya kamu da wannan abin kafin ma ya san sha'awan abin kafin ya samu abokan manza su sa shi wannan abin a sanar da shi da illolin nan da kamar yanzu abin da muke yi ai ba garamin jihadi bane shi kai yanzu matasa da suke ji mu da iyaye suna dabbalin kar ma a bar yaro ya shiga wannan abu mu abu da muka diba da karfi kar amma bar yaro ya shiga a kawo su abubuwa da dabarbaru da wasu abubuwa wanda za a sanar da shi amma idan ya riga ya shiga ya fada ayi tsamari ya shiga menene abin yi shine batu da yake kira rehabilitation din nan kenan shi rehabilitation wato kamar garan bawul da ake ma mutum wanda ya riga ya kamu matsalan da ake samu ba a warkar da kamuwar cutan shan kwaya mutum shi kadai wanda matsala ne babba wanda mutane mu suke sai a dauki mutum a kai shi mari a killace shi kadai wannan ma daga tursa sashe yake dan zai daina ne because an sa shi cikin wani hali sai dan nuna kamar ya nasu da zaran ya fito ya samu kashi wani irin hali an ba shi duk abin da yake so sai kuma abin da ake ba da shawara shine masana suke ba da shawara shine akwai abin da ake kira group therapy wato a samu kaman magani mahada na ire-iren irin wanda suke da irin wannan cuta irin nashi a rika samu kamar shi sake kiran kamar kowace wanda ana kiran shi anonymous ko
eh sosai
irin alcoholic anonymous kamar na mashayayya kamar irin wannan association da ake samu wanda za a ga wani ne mashayi ya shekara 5 wannan kuma shi mashayi ne ya shekara 10 yake yi wannan yanzu ma ina cikinta ne sundum wancan kuma ya yi ritaya ma ya zama oga yanzu kamar kin ga cikin tafiyan mu a cikin masanatan masu koya ma yara abu akwai wanda suka yi irin sun shekara 20 suna kan abin sun daina to shi mutumin wanda ya riga ya ritaya da irin wanda suka yi irin shekara 5 suka Allah ya cece suka fita ana son a gwama su da irin wayannan da suka kamu sabbin nan da suka kamu an yi domin shi mashayi duk abin da yake ga mishi shi ne yake gaban maganar manzo yake ai baka san dadin abin ba to amma idan ya samu wanda ya riga ya yi fice a al'amarin kuma Allah ya sa ya gane illan abin ya zauna da shi kike mishi kai malam wannan abin fa mun yi duk wani kurciya da kike ci kike ji da shi mun ma mun yi duk wannan sakarcin mun yi amma Allah ya nufe mu mun gane ga matsalolin to zai fi samun kwarin gwiwa na wurin denawa idan aka samu wannan group therapy din ana tattaunawa da su ana ba da shawarwari kuma zai za a riga ba shi kaman wasu matashiya idan ka ji kaman ouch abin da bature yake kira ouch wato in ka ji kaman abin ya zaburo kana son ka sha ga abin da ya kamata ka yi idan ka ji kaman kana son ka koma irin abin ga abin da ya kamata ka yi to idan ba haka aka mishi ba wai da za a koya shi ne ko a wani asibiti a kai shi wani gida a rufe shi ko a kai shi wani asibiti ko a kai shi wani gidan wani malami mai duka a ta masa bulala duk wannan ba shi bane a lokacin zai iya denawa a lokacin zai bari amma ina barin wannan halin da yake ciki ya samu ya dannatsu akwai wanda yake ba mu labari ya ce akwai kawunsa wanda dattijo ne ya yi shekaru da yawa an kamo shi a mari aka kawo shi garin da suke aka kai shi asibiti aka ba shi horo yi wacce har ya zama limami a nan a wannan asibiti har ina shi ke limancin sallah har ya koya ma mutane karatun Qur'ani
to To muna godiya sosai Malam Ibrahim Maigari Ahmadu da waɗannan bayanai masu mahimmanci da kai mana da fatan iyaye da shugabanni da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun sanya kunnuwan basira sun saurara kuma za a taimakawa wato matasa masu fama da irin wannan matsala. Yanzu kuma ga Malama Halima Abdullahi da Hajiya Lami Sumayya Murtala da Hilin Mata a cikin watan Ramadan.
مرحبا مرحبا وطن أزومي وطن بوتا دلم بنغومي وطن نعيمة دشن والأمي مرحبا
wannan goman farko na wannan azumi da muka shigo za mu fara tattaunawa ne a game da batutuwan da suke a yawan lokuta zaka ga cewar gashi dai azumi yazo amma wasu lokutan sai ke ga ita uwar gida ta kwanta wai ita lokacin azumi yazo lokacin hutu kenan a wurin ta yazo sai ta ce azumi take yi sai ta kwanta tayi ta bacci ba wanke wanki ba shara ba gyaran gida
Lami Sumayya Murtala to idan kika ga dai mace mai irin wannan gaskiya hali ya tarar dama wata kila halinta ne
na'am
to kuma akwai raguwar mace
ita ma
wace wata kila azumi yakan dan bata wahala
mm.
to amma bayan an riga an sha ruwa kuma me ya rage ai karfin ka ya dawo ka sha ruwa wata kila ka dan yi ciye-ciyen da zaka sami abubuwan da zasu agaza maka
na'am
to me zai sa ka kwanta kai ta bacci watan azumi fa shi ma kamar watan me wayo ne shi ma watan ibada ne ba kama bakin bane kadai ibada wannan sallar sallolin da ake cewa dinan mu tashi mu riƙa yi shi ma kinga wani abu ne
ai haja kafin ma mu kai ga batun yanayin ibadin salloli din idan aka ce mata ita wannan watan azumin ya kama to ita kuma watan kazantar ta ita baya kama
shine nace miki makiwaciya ce kenan ko kuma dama haliyya tarar kazama ce dama can saboda tana ganin tayi aikace watakila tunda kinga da yamman nan shine lokacin aiki kai girki kai babbata kwanuka kinga sai ka ce ka sha ruwa kuma jikinka ya mutu
ba
za ka iya yin komai ba to idan ya tarar da dama hali ne kinga dama ta riga ta saba a gidan ma kowa ya riga ya san cewar ita kazamar ce ita kuma wannan watakila azumin ne ya kashe mata jiki shine ya hana ta tai wannan akwai mata kashi gaskiya kaso ka san suna da yawa amma irin waɗannan matan gaskiya to ban san sunan da zan kira su da shi ba saboda kazanta ce ya za a yi a ce kawai saboda kina azumi ki kwanta ki ta bacci watakila kina da yara yaran nan suna buƙatar ki kinga ba wai lalle yaran nan naki duk sun gama makaranta ba
na'am
ai dole kinga zaki tashi in kika sallar asuba ki gyara yara to kuma in kika gyara yara sai ki je duk gyaran gidanki dan sharan ne wanke-wanken da aka ci na asuba ne in ma har na daren kika bari a wannan lokacin sai ki wanke kinga idan ta gama wannan wanke-wanke gyare-gyaren ta sai ta nemi guri ta kwanta kafin lokacin da za a ce azhar ta yi
na'am
ta nemi lokacin yin sallah
bayan ma gyare-gyaren ta kinga ta samu lokacin ma da za ta yi bacci
yawa ta huta kin gani saboda haka da lokaci yayi kawai tashi za ta yi kuma ta bazama ta ci gaba da yin abubuwan da ya kamata ta yi
haka ne
marhaba Allahu nake ta roƙo gani majiro ƙommayin azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi
Amin kamin gafara kamin rahama ka entar da mu ka datar da mu dan alfarmar watan azumi
Ya Hayyu ya Qayyum
Duk dai albarkacin watan azumin Ramadan ga Malam Lawali Alajibu da ayar mu ta yau
رمضان لالي مرحبا هكمو كسو أزمي يزومنا دمنك عباد دي
رمضان
شيني وطن أزمي وطن بوتا وطن صدقا وطن زكا دكوتة أيكا
رمضان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أبنجي سبحانه وتعالى ينكر ما في إيماني شوى يا أيها الذين آمنوا واندكوك إيماني كتب عليكم الصيام أنفر لنتامك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم kamar yanda aka faranta shi akan na gaba ne gare ku al'umma la'allakum tattaqun saboda da wannan yin azumin ne za ku kiyaye dokokin Ubangiji, saboda azumin shi kan shi garkuwa ne gare ku. Cewa babu shakka da yin azumin wannan za ku kasance cikin wanda Allah ya yarda da su, su ma suka yarda da shi. Cewa kuma cewa shi azumin da shi kana samun daraja wanda za ya ɗaukaka ka ga Ubangiji in ka yi sharuɗan azumin. To wannan aya ta sauka ga musulmi da su yi azumin Ramadan cikin watan Sha'ban na shekara ta biyu ga hijira, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga Makka zuwa Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin ya karanta ma sahabbai ya ce musu yana cikin rukunan musulunci guda biyar. Ya ce yakfi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala fi sha'ni sum, ya san maka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sha'anin azumi ya ce as-sawmu jannatun, cewa shi azumin garkuwa ne. Yana azumi yana garkuwa ga abubuwa da yawa, cewa ga wasu cututtuka, ga wasu sabo da mutum yake yi dan adam a cikin azumi iya barin. Wannan aya tana karanta su cewa shi wannan watan ma gaba ɗaya da ya shigo na azumin babbal garaba sace ga musulmi gaba ɗaya, inda Allah ya kira su da ce da ya ayyuhal muslimin, ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya kira su da sunan masu imani, gane cewa sai imanin ka ne ya tuka za ka daure kai azumi da Allah ya dora ma a kanka. Cewa shi wannan farilla ce wanda Allah ne ke saka ma mutum da kanshi wannan farilla. To mutane ya kamata su itazi fursa, nene itazi fursa su amfani da wannan daman, cewa su kiyaye wasu sabo da suke yi, su tsara kuzari ga aiki na alheri da suke yi, musamman ma matasa wanda suka cika yin sabo, wanda dama ce gare su cewa ga masu yin shaye-shaye Allah ya taimake su, inda sun sa da niyya ta alheri su bar yin wannan shaye-shaye. Ganin cewa idan abin da kake sha kai daure kai wata guda baka sha ba, kenan abu ne wanda kana iya fasa shi ma sam sam sam. Sannan wannan dama ce wanda Ubangiji ya ba mu gaba ɗaya, duk wani mai yin sabo ya yi bita saban shi, ya yi yanda zai yi ya daina shi, kuma yanda zai yi ya nemi gafara ga Allah, cewa a kankare mishi wannan sabo nashi da yake da wannan zunubi nashi. Shi yasa Ubangiji da karshen ayar ya ce la'allakum tattaquna, dan saboda wannan azumin za ku kiyaye abubuwa da yake, za ku kiyaye dokokin Allah na farko, za ku kiyaye abinda Allah ya haramta, cewa za ku yi wata guda ba ku hada ba cikin shi. To abinda kai wata guda kwa ka daure wata guda kana iya fasa shi ma sam sam sam. To kira da zama matasa dai ga dama ta samu, su ne wanda suka cika yin sabo, wanda in an dauka wani shaye-shaye da sauransu, to wannan dama ce Allah Ubangiji ya ba mutum, inda niyya da addu'a kuma wata ne na karban addu'a, kenan insha Allah Allah zai amshi addu'a su, kuma Allah zai kiyaye su da wannan sabo ya zamanto sun samu ribar wannan wata.
Lali marhaban Ramadan, lali marhaban.
Farkon sayafewa ake tsakiyar sako rahama, a ƙarshe tsira ga jahannama.
Ramadan
a cikin sa akwai lailatul qadri, wadda ibadar shi ta kire ta wata dubu.
Ramadan lali marhaban, Ramadan lali marhaban.
Masu saurare, iyakacin shirin namu kenan a yau, da fatan za ku gafarce mu saboda ba mu samu lokacin ba ku dama ku kira ku yi tambayoyi ga Malam Ibrahim Maigari Ahmadu, shugaban Detox Nation ba. Amma idan Allah ya kai mu gobe, mun yi wannan alkawari ko Jamila, za mu ba ku dama daga mun shigo za mu buɗe layi ku kira mu tattauna ku gaya mana duk wasu abubuwa, musamman ma da yake wannan shiri ne da gobe wata shida kenan.
Wata shida kenan.
Yawa, to za mu so mu ji ra'ayoyinku, yaya kuke ganin wannan shiri, idan da shawarwarin da za a taimaka mana mu gyara. Duk dai in Allah ya kai mu gobe
za mu buɗe
insha Allah, da fatan za a sharuwa lahiya. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage,
da Tafarra Girma Tafarra wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Scape. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai gobe Juma'a idan Allah ya gwada mana. Ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.